Amsa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatan an tashi lafiya Binti Suleiman Yarce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki nake farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri ne yau Alhamis 11 ga watan Nuwamba kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su Hafiz ba mukanin labarai
ya laraba wani ba madin gida da aka cilla kan rufin dakin karatun wata jami'a ya jika ta dalibai 11 inji shugaban jami'ar a wani yanki dake magana da turancin ingilishi a kasar Kamaru Ya Laraba majalisar dinkin duniya ta faɗa cewa akalla ma'aikatan tattara har yanzu suna tsare a hannun gwamnatin tarayya Habasha a Addis Ababa sannan direbobin manyan motoci 70 waɗanda za su tuka kayan agaji zuwa arewacin yankin Tigray su ma suna tsare Hukumar lafiya ta duniya da WHO a cikin sabbin bayananta na mako-mako na COVID-19 ta ba da rahoton cewa yankin Turai ya sake jagorantar duniya na kaso mai yawa da sabbin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar da coronavirus ke haddasawa.
Madalla kan labaran kenan a cikin shirinmu na yau za ku ji cewa an kammala taron kwanaki uku a garin Maiduguri tsakanin kasar Niger da jihohin Borno da Yobe na Najeriya don tattauna batun tsaro za kuma ku ji cewa a ci gaba da ziyarar aiki da ya fara a jamhuriyar Niger shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa Sokoto ya jagoranci wata muhawarar bainar jama'a a birnin Yamai muna kuma dauke da shirin domin iyali wanda Grace Alheri Abdul ta shirya kuma za ta gabatar
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe Jiya Laraba wani ba madin gida da aka cilla kan rufin dakin karatun wata jami'a ya jika ta dalibai 11 inji shugaban jami'ar a wani yanki dake magana da turancin ingilishi a kasar Kamaru a rikicin yan aware da yake kace-kace da shi shugaban jami'ar Buwa Horasi Ngoma Manga ya ce bomb din ya fada kasa sannan ya tarwace ya fada wa gidan rediyon kasar CRTV cewa yaro ɗaya da ƴan mata 10 ne suka jikkata inda ya kara da cewa dukkan su suna samun sauki sai dai bai yi karin haske kan nau'in bomb din ba ko abin da ake tsammanin aka jefa bo shine babban birnin yankin kudu maso yammacin kasar Kamaru yankunan kudu maso yamma da arewa maso yamma dukkan su galibin su suna magana da turancin ingilishi a kasar da ke tsakiya Afirka da mafi yawan mutanen ta ke magana da faransanci Jiya Laraba majalisar dinkin duniya ta faɗa cewa akalla ma'aikatan tattara har yanzu suna tsare a hannun gwamnatin tarayya Habasha a Addis Ababa sannan direbobin manyan motoci 70 waɗanda za su tuka kayan agaji zuwa arewacin yankin Tigray su ma suna tsare Mai magana da yawun majalisar dinkin duniya Stephanie Dujarric ya shaida manema labarai cewa za mu ci gaba da aiki da kuma tattaunawa tare da gwamnati danganin an sako su. A ranar 30 da ta gabata, majalisar dinkin duniya ta ce an tsare 22 daga cikin ma'aikatanta 'yan kasar Habasha a Addis Ababa, amma an saki 6. Wasu da ake tsare da su suna cikin waɗanda ke buƙatar taimako. Dujarric ya faɗa jiya Laraba cewa babu waɗanda ke buƙatar taimako a cikin waɗanda ake rike da su. Mai maganar ya ce har yanzu babu wani bayani game da tsare su da yake amsa tambayoyi. Dujarric ya ce har yanzu ba su samu wani jawabi a hukumance ba. Ya ƙara da cewa mun yi magana da gwamnati, mun aika da wasiƙa muna neman bayani. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar lafiya ta duniya da WHO a cikin sabbin bayananta na mako-mako na COVID-19 ta ba da rahoton cewa yankin Turai ya sake jagorantar duniya na kaso mai yawa da sabbin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar da coronavirus ke haddasawa. Hukumar WHO ta ba da rahoton adadin sabbin waɗanda ke kamuwa a Turai da ya karu da kashi 7 cikin 100 a makon da ya gabata, sannan adadin waɗanda suka mutu ya karu da kashi 10 cikin 100. Yankin Afirka shine yanki ɗaya tilo da ya ba da rahoton karuwar sabbin kamuwa. Jiya Laraba shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta yi kiran wani taron gaggawa tare da gwamnonin jihohi bayan da cibiyar kula da cututtuka ta Robert Koch ta ba da rahoton sabbin waɗanda suke kamuwa da COVID-19 kullum da ya kafa tarihi. Mai magana da yawun gwamnatin ƙasar Stephen Sebat ya shaida a kamfanin dillancin labaran DPA cewa cutar tana yaduwa cikin sauri kuma ana buƙatar a dauki mataki na bai daya.
Ba da jimawa ba Muhammad Hafiz zai kawo mana ƙarshen labaran duniya amma kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin an kammala taron kwanaki uku a garin Maiduguri tsakanin kasar Niger da jihohin Borno da Yobe na Najeriya don tattauna batun tsaro kamar na satar mutane fashi da makamai garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da harhare. Ga wakilin murya Amurka Haruna Dauda Biyu da ƙarin bayani.
Hawun Narbani da kammala taron kwanaki uku tsakanin Niger da kuma wasu jihohi guda biyu a Najeriya don tattauna matsalolin tsaro da ya shafi garkuwa da mutane da bashi da makamai da kai hari cikin ƙauyuka da kisan kai ba gare ba dalili da garkuwa da mutane don neman kuɗin fansa da dai sauran matsalolin da ke damun mutane da ke kan iyaka tsakanin Najeriya da Niger. Wannan taro ya samu halartar manyan mutane daga ƙasashen guda biyu kara jihohin Borno da Yobe wanda suka kwashe kwanaki uku da kuma neman mafita. Mr. Olakule Osage dai shi ya karanta bayanan karshen taron ga wani ma labari ga kuma abin da ke cewa sai dai gwamnan jihar Dipa Malam Isa Lamin wanda matsayin gwamnan jihar Dipa Malam Yaya Godi ya min karin haske game da abin da zarin nasu ya kusa.
Mun tattauna duka mun bar shawara samun wasu komiti saboda su kula da wannan abuwa da wani fatocin drug wata kwaya wasu abubuwa duka an dau matakai na ciwo kan wannan abu misali gungugin nan da ke ta yawo bindigogin nan kuga mu da muka ga hango Niger ga cikin kasuwa ma ko Niger har Nigeria yadda ake kake sayan bindigar kasuwa kamar ka je sayan goro ko ba wani ya fito shi ne akai mukai komisiyon ta wani general ma yake shugabanta saboda a dakatar da wannan abu saboda su ne azalmai ke samu suna sai suna zuwa suna kashe mutane to don kawai matakai da aka ɗauka Niger muke sanar masu da irin wannan komiti wannan kungiya saboda su haɗa ƙarfi da ƙarfi saboda ciwo kan wannan abubuwa.
Ambassador Rabi'u Kaude shi ne Secretary General da ake kira Nigeria Niger Joint Commission na kuma tambaye sa ko me yasa suka shirya wannan taro a yanzu hakan.
Kamar yadda kuka sani taron nan da Allah ya kawo mu nan an fara shekara da shekaru ne amma batun tsaro ne security da ya shafi waɗannan wurare musamman tsetsin nan jihohi guda bakwai da suke makwabtaka da Niger. To mukan yi akwai Sokoto akwai nan akwai Borno akwai Yobe akwai kuma za a ci gaba da meeting akan yadda za a yi maganin wannan ta'addanci da kuma waɗannan 'yan Boko Haram da sauransu a san dai da za a rage abin.
Alhaji Kabiru wanda wurde shi ne kwamishinan ma'aikatar komi da ruwanka da ake kira intergovernmental affairs ga kuma abin da ke cewa game da taron.
Yanzu idan border community sun samu ƙarfi duk security outfit dama tun da in kun tuna akwai immigration akwai custom akwai police outfit kuma akwai other facilities like irin su asibiti wanda ba irin sa kuma makarantu wanda for common benefit na dai mutane na country guda biyun nan kaga idan wannan abuwa akwai lively yana nan kuma security suna nan ai za a samu hanyar da duk wani abun da zai faru a sani sai a maganta su. Nigeria da Niger akwai bugarruwa wanda da yana bunkasa idan ka lura akwai activities da across the border amma domin halin da muka zo muka shiga wannan activities nan duka ya zama babu.
Za a shirya tun wannan tarukari a jihohi daban-daban guda bakwai da kuma ke iyaka da jamhuriyar Nijar da ke sa ran za a dinga zaga daga wannan jiha zuwa wancan jiha. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla an gashe ka Haruna Daudabiyu to a ce gaba da ziyarar aiki da ya fara a jamhuriyar Niger shugaban sashen Hausa na muryar Amurka Aliyu Mustafa Sokoto ya jagoranci wata muhawarar bainar jama'a a birnin Yamai inda shugabannin kungiyoyin al'umma da jami'an hukuma suka tattauna akan matsalolin tsaro a Niger da makwabtanta da nufin bayar da shawarwari da za su iya bada mafita Wakilin muryar Amurka na birnin Yamai, Sule Momini Barma, ya aiko mana da rahoton.
Shin menene mafarin matsalar tsaron da ta addabi kasar Niger da makwabtanta irin su Nigeria, Mali da Burkina Faso? Ya kuma za a kwatanta cikas din da abin ya haddasa? Ta wace hanya za a warware wannan kulli? Wasu kenan daga cikin tambayoyin da aka kwatanta samarwa amsa a wannan muhawara da ta gudana a ofishin muryar Amurka na birnin Yamai a ci gaba da ziyarar aikin da shugaban sashen Hausa ya fara a Niger. A ƙarshen wannan tantaunawa na zanta da wasu mahalarta jami'i a ofishin mai shiga tsakani na ƙasa Alhaji Mustafa Kadi na cewa
irin wannan muhawarar tana cikin kawala ayyukan da ya kamata a ce manya-manyan radiyuka suna yin domin su kawo haske a fuskar kasashenmu da matsalolin da suka fuskanta. Kowa ya faɗi kawo gudunmuwar tasa a bisa kan wannan matsalar tsaro da ta haddabi ƙasar duniya ma sai ake cewa. To don haka muke yaba ma wannan muhawara da aka yi kuma muna fatan Allah ya sa ta kai inda al'umma suke jiran a iya ce musu ga magani.
Haka shi ma shugaban kungiyar makiyayan arewacin jihar Talabere Abubakar Jallo na cewa jin ra'ayoyin jama'a akan maudu'in da aka tantauna abu ne da zai taimaka a samu mafita.
Kun ga duka bangare an kama magana da arewacin Talabere da Difa da Maradi da sun gamsu da maganganun da muka yi to kai ina gani dai kamar exchange da aka yi dai abu ne mai kyau kowa yana kawo ilimi shi kaga kowa yana karuwa da hankali wani da sani wani
dan siyasa bugo da kari mai fafutuka ta hanyar blog Bana Ibrahim ya ilmantu sakamakon wannan muhawara inji shi
wa'anda an ka gayyata lalle na gamsu da abin da sun ka ba na ilmanta ni ma da kaina sai mika kuma godiyata ga VOI da kuma bakon da muka samu
la'akari da gudunmuwar da irin wannan shiri ka iya bayarwa wajen waye kan al'umma yasa shugaban kungiyar Ashefa Lawali Tsalha nuna bukatar ci gaba da tsare irin wannan haduwa ta musanyar ra'ayi
in muka samu kamar a ce duk wata biyu gidan radio na Amurka yana tsara wannan muhawara za a ga sauyi sosai cikin ta yadda ake yi mun gode sosai
to kowace irin bita za a yi wa wannan muhawara tambayar kenan da na yi wa shugaban sashen Hausa Alhaji Aliyu Mustafa
awa ɗaya kamata mu yi muku share awa uku muna sauraron bayanai sun zo da ilimi da masaniya na cike da wajen abubuwan da ke jawo tashi ta hankula da sanin kowace kasa da ke damunta sannan sun nuna masaniya kwarai da gaske game da kungiyoyin da ke ba wannan tashi hankalin da kuma dalilan da ke kawowa saboda haka wannan wahala ta armashi kuma an samu bayanai wanda daga baya za mu zo mu dinga yin kama muna sa mutane suna jin
a ci gaba da wannan rangadi Alhaji Aliyu Mustafa Sokoto ya gana da shugabannin wasu kafafan da ke sha'awar kulla hulɗar aiki da muryar Amurka waɗanda suka hada da gidan rediyo da talabijin labari da gidan rediyo da talabijin duniya da rediyo wadata Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to madalla a gaishe ka Sule Mumuni Barma har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da karshen labaran duniya
ya Laraba wata kotu ta yanke hukuncin cewa jami'in ministan kudin kasar Mozambique Manuel Cheng wanda ke tsara kasar Afirka ta Kudu zuwa Amurka domin fuskantar sharaf badakalar dala Amurka biliyan 2 ana tsare da Cheng ga Afirka ta Kudu tun shekarar 2018 bisa bukatar hukumomin Amurka kan zarginsa da hannu a boye wani gagarumin bashi kasar biyan basi sukan ya jefa kasar da ke fama da talauci a cikin mafi munin matsalar kuɗi tare da jefa dubun dubatan mutane cikin talauci mai shari'a ta babbar kotun Afirka ta Kudu Margaret Victor ta yanke hukuncin cewa za a mika Manuel Cheng kuma za a ci sakeyarsa zuwa Amurka don fuskantar shari'a na laifuffukan da ake tuhumarsa da aikatawa ta ce ana tuhumar Cheng da cin hanci da rashawa mafi girma daga ƙarshe a jawabinsa na bayan ganawa da ministan harkokin wajen ƙasar Ukraine Dmytro Kuleba sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya ce Amurka ta damu da ayyukan sojojin Rasha a yankin Blinken ya faɗa a cikin wani bayani a ma'aikatar harkokin wajen Amurka cewa mun damu da ayyukan sojojin Rasha da ba saba gani ba. Ya kara da cewa Amurka na saka ido sosai kan ayyukan Rasha. Blinken ya ce kamar yadda muka saba, za mu cika wada dintuban juna tare da abokan hudan mu kan wannan batu, kamar yadda muka bayyana a sarari. Duk wani abu mai tayar da hankali ko tashin hankali zai kasance da matukar damuwa ga Amurka. Ya ce Amurka na kokarin ganin an kwantar da tarzoma tsakanin kasashen biyu. Har ila yau an tattauna a taron na kasashen biyu wajen tabbatar da samar da makamashi a kasar Ukraine, kuma kasashen biyu sun rataba hannu kan takaddar yarjejeniyar kulla alaka tsakanin Amurka da Ukraine.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe, masu sauraro kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Mejoci 6625 da kuma 31 jamhuriyar Niger, kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a kodiyar shaki so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaamerica.com ko kuma sashenhausa.com. yanzu sai ku daɗa gyara zama don ku saurari shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roka kabaiwa ku jama ha tambaya nike da ku jama ha tambaya nike da minene duniya minene dadin duniya
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba alheri grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bisa ga al'ada, shugabannin addini da dangi musamman iyaye suna taka rawa wajen dinki baraka tsakanin ma'aurata. Al'adar da zamani ya maida kauyanci. Sai dai kwararru a fannin zamantakewa al'umma suna ganin lallai ne a ƙara kula idan ana son a shawo kan wannan lamari. Kamar yadda barista mai nasara Kogo Faskari ya bayyana a tattaunawar da wakilinmu Halima Abdurra'uf ta jagoranta.
Akwai bukatar a rike amana, a rike al'ada ta aure, a dauki aure a matsayin ibada ce ta rayuwa gaba daya, ai kokari kuma a tabbatar tsakani da Allah ake yi. Za ka yi ne domin ka sauke nauyin mai duka, ba za ka yi ne don ka burge wani ba, ba za ka yi ne don kuma kai yaya kake so ka ji daɗin rayuwa ba. Sai dai za ka yi wannan sai a zauna lafiya, amma yana da muhimmanci mu samu irin waɗannan makarantu waɗanda suke za a rika tuntuɓa kafin a yi aure. Kuma mu bunkasa biyun da tafai da kasido akan halin al'amuran aure da rayuwa, aure da rayuwar yau da kuma me ke kawo matsaloli da hanyoyin da za a bi a yi maganin su. Mu kokari mu tashi wannan tunda kotunan mu sun karka wajen bamu maslaha akan matsaloli na aure da zan je gaba su.
Na'am, bar mu koma bangaren mafita saboda kullun matsalolin da muke fuskanta na gidan aure. In aka tuntuɓi mutane masana sai a yi magana akan matsalolin gasnin da zamu fara daga kan malama Maryam Lemu. Ina mafita wa'annan matsaloli da muke fuskanta na gidan aure.
To bari ka dace Allah ya maka albarka, duk abin da ya fada is perfect wallahi. Abin ke da abu biyu ma da naji baka fada ba shine dan na tuna mai gidana yayi wani interview da Hausa recently, mazaje suna ta mashi fada suna ta zagi wai me yasa zai ce da naji sai ya ba matan shi allowance ya barta ta je ta kara ilimi. Yace ba ni na fada ba, Allah ne, je ku yi fada da Allah. To problem din ba su matan ne haƙin matan su akan su ba, matan su karin kansu ma ba su wannan ba. And I think wannan batun ƙarin knowledge na abin da ya kamata ka sani kafin ma ka shirya ka ce zan shiga aure wallahi is very important. So critically shine mu san yadda za mu ci gaba, ko ta radio ne, ta print media, ta social media, duk abin da Allah ya bamu, ta TV ne, muna ƙara taimakon mutane su sani. So da kada su je su saba wa Allah ba su sani ba. An ce yin aljanna na ƙarƙashin mazajen mu, amma hanyar jahannama na ƙarƙashin matan mu ma in ba a cika haƙƙi ba.
Na'am,
mata karin kanto idan ba su shiga ba dole su je wurin Allah. Wannan ba doka daga wurin mu bane, doka daga wurin Allah ne. Idan ba mu cika ba, ai waye ne zamu koma mu cika kuma mu yi bayani? Ku ce sorry ban sani ba, Allah ba zai karɓi wannan ba. Dan an ce rashin sani ba excuse bane. Ana son mu je mu cika ba, muna karuwa mu sani. To batun question da kika kawo, you know, kaman course din nan da nayi, yes, din yana cikin hanyar da suggestion da shi barista ya fada a kafa institutions din da zai taimaki mutane su sani so that ba za su je suna kuskure a cikin aure ba. To na fito da wannan course din da up to 72 topic da nake ganin da ni nayi tunani ni ne zan so da na sani kafin shiga aure da ya rage irin ciwo irin fada irin takaici da hali da muka gan kanmu ciki cikin farkon shekara 6 da muka yi aure don ba mu da zaman lafiya lokacin kullun fada muke ba mu ji dadi ba abin da yafi min ciwo shine mai gidana yace mun he's not looking forward to coming home to me
ko baya jin murnan ya koma in lokaci yayi ya koma
baya jin exactly nake ni ke kawo irin wannan nauyin a zuciyar shi har baya son ya dawo gida ai lokacin ina ta gani shike da nayi so ya zai ce ni ne bai son ya dawo gida sau idan na rasa mai haka sai da na fara duba kaina na ke san biggest problem ba ma duba madubi mu ga abubuwan da mu muke da bai da kyau sai dai mu duba window mu ga ina za mu ce ai wannan laifi ne zai ta wannan ne to haka abu da yake tsakanin ni da shi da muka yi aure kowa kallon son kai yaya so daga baya na fara listing da tare da shi muka zo na muka fara listing abubuwan da ga mun sani kafin mu yi aure ga ya taimake mu kuma shine muka zo muka hada sai ni fito da wannan course din to daga me yasa ma muke son mu yi aure da yau mu da shiga aure dan an sa mana pressure ko an ce lokaci yayi ko ba zai yi aure fito da miji and there are so many things that idan mun sani kafin mu shiga auren nan dalilin da zamu shiga aure mun yi covering wasu abubuwa wallahi I am very confident zai rage irin matsalolin da muke gani da auren da ba sa lasting yanzu muna nan ni da bi gidana muna ta kokari ya kusan wata uku muna kokari mu saving aure da dace wata biyu ba saboda Allah kuma zaki ga is the same thing muna da wanda sun yi aure shekara 28 akwai wata da muke counseling shekara 28 tace ko one day ban ji dadi a gida miki na ba muna kokari mu yi saving wannan situation din as well so me yasa muke son mu yi aure me dalili kuma mun shirya mun san duk abin da ya kamata mu sani kafin mu shiga aure mun gane kanmu kuwa mun san duk kurakuran mu tukuna kafin mu shiga mun yi dealing da su dan me duk abubuwan nan duk idan ba mu yi ba mu gane ba mu yi dealing da ba za mu shiga aure ya zama mana matsala problem din kuma a lot of family members din mu ba sa taimako mu ba sa gaya mana gaskiya za mu shiga suna ma koyi halin mu daga wanda ke sanya auren mu yadda barista yake bincike bincike wallahi shine kai bincike din amma kaje kana neman gaskiya ana koyewa akwai wanda aka sani cewa he likes math help me I don't know the word in Hausa
dan duwadi ne
yawa sun sani amma suna nan nan da nan suka gane cewa ga halin shi suka ce oh ya yaje samu namiji ba ta sani ba ita tana neman miji da za ta aura ta samu yara da su ta da yaran su tare kashe ba ta san abin da ta shiga cikin hali ba kuma iyalin ne suka sani nan da nan suka koyi suka yadda ta aure ya ranan kuma ya zama mata serious problem a relationship ta tambaye mu me za mu yi mu taimake ta ba abin da ba ta yi sa kanta ta yi kyau a idan shi ba kuma bai ganin sha'awar ta ba ta san me ne ba sai da mu muka shiga magana muka fara bincike finally ya gaya mana ta abin da ya faru mashi da yake secondary school da ya sa shi cikin wannan hali da kashe an yi rating din shi ne sai shi ma yazo ya fara yi da wasu family din sun sani amma sun yadda so wannan yadda barista ya faɗa a yi bincike you know ka san duk halayen nan ka yi kokari ka yi fixing din shi kafin ka zama ma wani abin ciwon zuciya me ne kuma kai ka gani a iyali duk abubuwan da nake covering ki a course din nan kenan me kai ka gani a gidanka ba na ban sha'awa ba ga ka gane cewa ba kyau da baka son ka ci gaba ka je ka yi da matanka da yaranka you need to also ka gane duk problems din tashiwanka da baka yi dealing with ba so ina kiran wannan excess baggage to akwai abubuwan da ke sa mana nauyin zuciya da ba mu san cewa zai zai bata mana relationship din mu da matan mu ba har da yaran mu and then duba mutanen da ke tare da kai dun ba mu san yadda abokanan mu za su iya taimako mu ko za su iya bata mana rayuwar mu da harka da matan mu da mazan mu so in abokanan mu ba na kwari bane mu duba mu gane mu yi identifying so akwai questions da nake tambaya a cikin course din da zai taimake ka ka san ko abokanan ka za su taya ka ci gaba ko za su ja ka kasa in kuma ka mai da abokanan ka number 1 fiye da matan ka ko mijin ki wallahi zai zama maki matsala za su bata maki auren ki in baki sa mijin ki ko matan ki ya zama priority ba sai quality da ya kamata mu samu kafin mu shiga aure daga mu san yadda za mu daraja kanmu mu daraja mijin mu ko matan mu a samu healthy self esteem yadda za mu duba kanmu wasu za su shiga aure already they are broken ba su da healthy self esteem
ganin darajar kansu
exactly wasu suna kuskure suna gani oh in nayi aure ne zan fara jin dadi a rayuwa na ba nan ba if you are not happy kafin kai aure ba aure ba zai gyara ka ba in fact zai kara bata abu so duk qualities din nan da ya kamata mu samu good communication skills ya za mu yi magana na san da ni farkon aure da mai gidana sai ta mun mai wani ni benefit ya ce zai ce mun Maryam wa maka da Maryam ba ki iya magana ba din yadda nike magana kuma yadda al'ada na yake ya dan bambanta daga na shi so shi total respect baturiya ta tada ni so akwai yadda turawa su yi magana da su tsakanin mu da juna ba zai bata maka rai ba amma ban sani ba sai da muka shiga aure yace Maryam ba a magana haka ya zama abun fada sai a hankali ne koma back to ground zero ne fara karatu mutum wannan ya zaka yi magana da mutum da respect da kai zabi da mutum da zai fito daga bakin yes da ba zai kawo bacin rai ba sai ko ana abubuwan sai da na koma makaranta na koya na dauki courses kan effective communication duk abubuwan nan na cikin abubuwan da nake covering a cikin course din ya zaka gode wa mijin ka ko matan ka dan karamin abin da zasu yi kai godiya dan me zai taimake su su san ka toshi kuma zasu ci gaba zasu kara sai batun yadda barista ya faɗa do your homework ka san background na mutum kai ma ka san naka background din batun rights and obligations duk abubuwan nan ya kamata mutum kan ya sani sai hankali da addictions don yanzu yadda na faɗa batun tsoron social media mutane na ganin fitina a waya ba su san yadda yake affecting din su ba
to madalla kafin mai sallama da bakin namu zamu ji tasirin zaunawa da kwararru domin koyan abin da ya shafi aure da zaman gida kafin a daura auren muna ƙara godiya ga bakin namu barista mai nasara Kogo Faskari da malama Maryam Lemo sai kuma wakiliyarmu Halima Abdurra'ub da ta taimaka wajen ganin nasarar wannan shirin sai kuma Jumbe Hamza da daidaita sautin shirin a madadin su duka alheri ke muku fata alheri kada ku manta za ku iya sauraron shirin baki ɗayan sa a shafinmu na internet idan kuka matsa shirye-shiryenmu
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza bayin muke ashe mu maza bayin muke
mai sauraro shirin manuniya na ci gaba da baiwa al'umma damar fadan albarkacin baki
karatun da aka yi na jiki magayi yanzu fasara take zuwa
a shirin manuniya ɗan siyasar da suka fito daga bangare guda kan fito su ga yau duniya cewa babu wata magana yanki
in ka ce zaka bani tunda Buhari ne gida ne a zai mu zargin shi mu yi shiru to sai ya gama binne muke
su ko masu dafa da barafin iko cewa suke gazawar na baya ta sa aka kawo su kan mulki
idan ma ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin saboda rashin tsaro ne ɗan Najeriya suka zafi shugaban Muhammadu Buhari.
Kai dai ka tsance da sashen Hausa na muryar Amurka a duk ranar Juma'a da karfe 6 safiya a cikin shirin na manuniya.
To madalla, yanzu kuma ga Muhammad Hafiz Baballe da labarai a takaice.
Jiya Laraba wani bamaɗin gida da aka cilla kan rufin ɗakin karatun wata jami'a ya jikata ɗalibai 11 inji shugaban jami'ar. A wani yanki da ke magana da turancin Ingilishi a kasar Kamaru a rikicin yan awari da ya kace-kace da shi shugaban jami'ar Buwa Horasi Ngoma Manga ya ce bom din ya fada a kasa sannan ya tarwace ya fada wa gidan rediyon kasar CRTV cewa yaro ɗaya da ƴan mata 10 ne suka jikkata inda ya kara da cewa dukansu suna samun sauki jiya Laraba majalisar ɗinkin duniya ta fada cewa akalla ma'aikatan tattara har yanzu suna tsare a hannun gwamnatin tarayyar Habasha a Addis Ababa sannan direbobin manyan motoci 70 waɗanda za su tuka kayan agaji zuwa arewacin yankin Tigray su ma suna tsare mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya Stephanie Dujarric ya shaida manema labarai cewa za mu ci gaba da aiki da kuma tattaunawa tare da gwamnati dangane an sako su Hukumar lafiya ta duniya WHO a cikin sabbin bayananta na mako-mako na COVID-19 ta ba da rahoton cewa yankin Turai ya sake jagorantar duniya na kaso mai yawa da sabbin waɗanda ke kamuwa da mutuwa daga cutar da coronavirus ke haddasawa. Hukumar WHO ta ba da rahoton adadin sabbin waɗanda ke kamuwa a Turai da ya ƙaru da kashi 7 cikin 100 a makon da ya gabata. Sannan adadin waɗanda suka mutu ya ƙaru da kashi 10 cikin 100 yankin Afirka shine yanki ɗaya kilo da ya ba da rahoton ƙaruwar sabbin kamuwa jiya Laraba wata kotu ta yanke hukuncin cewa jami'in ministan kudin kasar Mozambique Manuel Cheng wanda ke tsara a kasar Afirka ta kudu zuwa Amurka domin fuskantar shari'ar badakalar dala Amurka biliyan 2 ana tsare da Cheng a Afirka ta kudu tun shekarar 2018 bisa buƙatar hukumomin Amurka kan zarginsa da hannu a boye wani gagarumin bashi.
To masu sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe, wanda ya ce ya gabatar da shirin, da kuma Jumbe Hamza, wanda ya ba da umarni, da injiniyanmu na yau, ni ce taku Binta Suleiman Yaro, da na haɗa shirin na kuma gabatar, nake muku fatan alheri, ku huta lafiya, ta assalamu.